sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 20 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ka Baba Yakubu da kanin labaran duniya.
To Baballa, Amurka ta sake komawa cikin yarjejeniyar Paris a hukumance bayan da gwamnatin Trump ta fice daga yarjejeniyar ta sauyin yanayi. Tana mai cewa shirin yayi matukar tsada, ba za ta yi aiki da shi ba. A wata sabuwa kuma, yayin da shugaban Amurka Joe Biden yake amfani da tsarin diplomasiya wurin farfado da yarjejeniyar nukuliya ta shekarar 2015 tsakanin Iran da wasu manyan kasashen duniya. Wasu magoya bayan wannan matakin sun yaba wa shugaban Joe Biden. Kana hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce ta yi marhabi da alƙawarin da kasashen yammacin duniya suka yi na raba rigakafin COVID-19 da sauran kasashe da ba su da arziki.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jamhuriyar Niger kuma da zaɓe ta Senate ta ce babu wanda zai yi zaɓe a rumfar da ba ta saba sai da wani dalili mai ƙarfi.
Aka baka wannan takardar ta kumshi runguwar zaben inda aka rubuta sunanka kuma da runguwar zaben da kake so kai din wannan president na commission electoral municipal ya baka wannan takarda sai dai runguwar wadda ba nan bake da kai sunanka in ka gwada ta ana iya barin ka kai zabe.
Haka kuma za ku ji cewa bangarori biyu da za su fafata a zaben shugaban kasar Niger zagaye na biyu sun ce sun shirya tsaf. To ko menene fatan yan Niger game da wannan zabe?
Na hawata Allah ya ba mu shugaba na gari, ina so wanda zai huda mu cikin talaukin da hotaran da muke ciki.
Sannan kuma za ku ji cewa yayin da rashin tsaro ke kara kamari a arewacin Najeriya, hukumar ruwa da tsaki sun ba da shawarwari kan yadda jama'a za su kare kansu. Sannan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Amurka ta sake komawa cikin yarjejeniyar Paris a hukumance bayan da gwamnatin Trump ta fice daga yarjejeniyar ta sauyin yanayi. Tana mai cewa shirin yayi matukar tsada kuma ba za ta yi aiki da shi ba. Fadar White House ta ce mummunar yanayi ta yi sanadiyyar mutuwar mutum akalla 47 a jihar Texas da wasu jihohin Amurka a wannan mako. Duka wani mummunar al'amari ne da sauyin yanayi ke haifar da shi. Wasu iyalai da suka rasa wutar lantarki da ruwa sun nemi mafaka a shagon sayar da kujeru da matsugunai da gwamnati ta yi tanade su. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ci gaba da ɓata lokaci ba wurin shiga cikin yaƙi da sauyin yanayin da duniya ke yi. A wani buki na sake shiga Amurka cikin wannan yarjejeniya, Babban Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce wannan matakin zai karfafa kokarin da duniya ke yi na tunkarin batun ɗumamar yanayin da ke tafiyar hawainiya. A hali da ake ciki kuma, yayin da shugaban Amurka Joe Biden yake amfani da tsarin diplomasiya wurin farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 tsakanin Iran da wasu manyan kasashen duniya, masu goyon bayan yarjejeniyar sun ce shirin zai buƙaci kokari na lokaci mai tsawo kafin cin nasara, yayin da masu adawa ke cewa ya kamata a maida hankali wurin matsa wata Iran lamba akan wani sabon shiri mai tsauri. Yarjejeniyar ta shekarar 2015 da ake kira JCPOA a takaice an kulla ta ne tsakanin Iran da mambobin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na dindindin tare da kasar Jamus da ake mata lakabi da P5+1. Yarjejeniyar ta buƙaci Iran ta dakatar da shirinta na nukuliya da kuma ƙirƙira makamai shekaru 8 zuwa shekaru 15, kana ita kuma a tsage mata takunkuman ƙasa da ƙasa. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga wannan yarjejeniyar a shekarar 2018, yana mai faɗin cewa shirin ba shi da tsauri sosai akan Iran, wanda ita ma ta maida martani da ta wuce gona da iri akan shirin ta na nukuliyar a shekarar 2019. Muna shirin sake komawa akan teburin tattaunawa da kasashen P5+1 akan shirin nukuliyar Iran, inji Biden ya faɗa a jiya Juma'a a fadar White House a wani jawabi ta yanar gizo a taron tsaro na Munich da aka saba yi a duk shekara akan manufofin tsaron ƙasa da ƙasa. Biden ya yi alƙawarin komawa ga shirin ta JCPOA idan Iran ta fara aiki da sharuɗanta. Kana ta yarda da shawarwarin da kungiyar tarayyar Turai ta yi a ranar Alhamis cewa manyan kasashen duniyar guda shida da Iran su koma kan teburin tattaunawa a hukumance domin su farfado da yarjejeniyar. Wani mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya ce Amurka za ta amince da irin wannan gayyata wanda har yanzu ba a mika mata ba a zahiri. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce ta yi marhabi da alƙawuran da kasashen yammacin duniya da dama suke yi wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa cikin wannan lokaci game da rigakafin coronavirus, cewa hakan zai taimaka ainihin hurin raba rigakafin ga kasashen duniya baki ɗaya. Akwai abubuwa da suke faruwa game da raba rigakafin, kuma ina marhabi cewa shugabannin duniya sun zage damtse wurin tinkarin wannan kalubalen na daukar matakan da suka dace na kawo ƙarshen wannan annoba ta hanyar raba rigakafi da kuma kara saka kuɗaɗe a shirin duniya na samar da alluran rigakafin COVID-19, inji Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, babban daraktan hukumar ta WHO. Shugaban Jamus Angela Merkel ta faɗa a jiya Juma'a cewa annobar ba za ta kau ba har sai kowa ya yi alluran rigakafin a duniya. A wani jawabi bayan taron manyan kasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki na G7 ta hoton bidiyo, ta ce za a buƙaci Jamus da wasu kasashe masu arziki su raba rigakafin ga kasashe masu tasowa a duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa taron cewa ya kamata Turai da Amurka su gaggauta aikewa da rigakafin COVID-19 zuwa Afirka domin baiwa ma'aikatan kiwon lafiya a nahiyar ko kuma su rasa tasiri ga Rasha da China.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar jiya ne aka rufe yaƙin neman zaɓe bayan da kowane daga cikin 'yan takarar biyu da za su fafata a gobe Lahadi 21 ga watan Fabrairu suka shafa kusan makonni uku suna zagaye sassan kasar da nufin tallata manufofinsu a wajen talakawa, a yayin da magoya bayan Bazoum Mahamad ke ikirarin ɗan takararsu ne zai lashe wannan zaɓe. Magoya bayan Muhammad Usman na cewa nasara tana wajensu. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya da ke unguwar Zabarkan kenan a jiya da daddare, inda magoya bayan jam'iyyun kawancen coalition Bazoum 2021 suka hallara don gudanar da gangaminsu na ƙarshe, yayin da ya rage sa'o'i kaɗan a rufe yaƙin neman zaɓe a hukunce. Jami'in kula da harkokin sadarwa a kwamitin yaƙin zaɓen ɗan takarar PNDS tarayya Tahir Garka na cewa sun gamsu da yadda jama'a ta karɓi Bazoum Mahamad da tawagarsa a yayin zagayen da suka gudanar don tallata manufofin ɗan takarar, abinda a fili ke nunin su za su ci zaɓe.
Duka fartutuka masu mahimmanci waɗanda suka zo na uku da na huɗu da masu biyansu su ne suka zo suka mara muna suka mara ma ɗan takararmu Alhaji Bazoum Mahamad. Kenan abun akwai nasara. Mun musu godiya da wannan goyen bayan da sun kai, kuma mun fatan ready match ai zaben nan lami lafiya kuma shi zan shugaba Bazoum ya lase shi.
Nan wani ayarin magoya bayan jam'iyyun kawancen kafin zanta'en masu ra'ayin Muhammad Usman ne ke zagayen titunan birnin Yamai, yayin da a can ofishin jam'iyyar da ke gab da dandalin Plus Tumo na tarar ana shan kaɗe-kaɗe a daren ƙarshe na yakin zaɓe. Daga bisani na zanta da shugabar matan RDR canji Aishatu Ibrahim, wacce ta ce suna da ƙwarin gwiwa Muhammad Usman ne zai lashe zaben na wannan Lahadi 21 ga watan Fabrairu sakamakon lura da goyon bayan da ya samu daga wasu gaggan 'yan siyasa da magoya bayan su.
Yanzu ba san kan siyasa bane ake, kasa ce ta dauki Muhammad Usman. Duk inda dan kasa yake ya huto ya gwaji kur'ashi, ya gwaji shi shina da kur'ashi ya zabi Muhammad Usman adali cikakke.
Domin tabbatar da haske a wannan zabe, shugabannin hukumar Seni sun sanar cewa a wannan karan ba wanda ke da yancin kada kura'a a mazabar da ba tashi ba, sai dai idan mutum ya gabatar da hujjoji masu karfi. Dr. Aladua Amada shine mataimakin shugaban hukumar zaben Seni.
In dai kana so kai zabe cikin runwar da babu sunanka, sai ka je wajen reshen wanda ake cema Commission Electoral Municipal, an baka wata takarda wanda ake cema fiche de vote par derogation. In aka baka wannan takardar, ta kumshi runhuwar zaben inda aka rubuta sunanka kuma da runhuwar zaben da kake so kai in wannan president na commission electoral municipal ya baka wannan takarda sai dai runhuwar wanda ba nan bake da kai sunanka in ka gwada ta ana iya barin ka kai zabe kuma an takaice duk a runhuwar zabe bai ya huce mutum 22 me ya sanya hukumar zabe tai haka nan dan ta kare alhakin mutane kar ta bada dama mutane su yi cuwa-cuwa bisa harakokin zaɓe.
Rungunan zaɓe sama da 25,000 ne aka yi tanadi domin baiwa jama'a damar sauke nauyin da ya rataya a wuyanta. Saboda haka hukumar Seni ta sake nanata cewa a ƙarfe 8 na safe agogon nishar ne ake buɗe rungunan zaɓe waɗanda ya kamata su rufe bayan awoyi 11 don fara kirga ƙuri'u akan idan wakilan dukkan 'yan takarar biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A kai da Sule Mumuni Barma, to har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar ɗin, inda hukumar zaɓe da 'yan siyasa a jihar Tawa suka ce sun shirya tsaf domin tunkarar zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu da za a yi gobe Lahadi, yayin da 'yan ƙasar ke fatan a yi zaɓe lami lafiya. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Ana ƙasa ga awoyi 16 kamin a buɗe rumfunan zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu a dukkan faɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Jam'iyyoyin siyasa a nan jihar Tawa na cewa sun shirya tsaf domin tunkara wannan zaɓe. Alhaji Dan Babu Mamman Ceni shi ne kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a gundumar birnin Ƙwandi.
Mu shirye-shiryen zaɓe, ya Allah ya so ya yarda, tun lokacin da muke shirya haizu da anka buɗe kamfani, abinda muke hwata da mun ka samu bayan kotu koli ta tantance ta ce 'yan takara biyu ne. Mun ka haɗu da mu da abokan ƙawacenmu, mun ka daidaita delege waɗanda za su wakilta ɗan takara a cikin rungunan zaɓe. Tun wannan lokaci dai da an ka ce ga waɗanda a 'yan takara waɗanda sun ka hita, kamar Bazum Muhammad da wancan Mamman Usman, aikin da aka gaba gare mu shirya delege da ba su horo, wannan duk mun yi shi. Masu wakilta mu ne ce ma cikin rungunan zaɓe.
Su ma 'yan adawa sun tabbatar wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa sun kammala nasu kimce-kimce domin tunkarar wannan zaɓen, kamar yadda Maitar Abdulmumin shugaban jam'iyyar RDR canji ta gundumar birnin Ƙwandi, memba na kwamiti na ƙasa nazartarwa na jam'iyyar RDR canji ya bayyana mini.
Shi dai ka san yau an kare kamfani sai shirye-shiryen fitar da mutane da SCG da president na biro da vote da delege da waɗanda ka zagaya suna kula da abubuwan da suke gudana. Mu dai nan ba mu tsammanin wata matsala. Idan an kai zaɓe na konsanyuka ba a samu matsala ba a nan Ƙwandi, an kai na dubituci ba a samu matsala ba a nan Ƙwandi, ina tsammanin kowannan ba za a samu matsala ba. Saboda na harko inda duka gaya kyau, inda ba zalunci an kai ba, to ko na biyu to sai ya yi kyau.
To yanzu ana echa duk kun yi tanadin ma'aikatan da kuke ganin za ku iya kai a kowace runhuwa ta zaɓe, kuna da su a hannu?
Kowace runhuwa mun tanadi mutanen da za mu kai, kuma kowace biro de vote mun kai kasan mutum biyu ne, SCG na da president na biro de vote.
A nasa bangaren shugaban hukumar zaɓe na da'irar birnin Ƙwandi, Karijo Jibbo ya tabbatar su amini cewa sun kammala nasu shirin.
Shirye-shiryen dai yanzu mun yi da su gaba da yanzu kawai motocin muke jira su dauko president da secretary da kayan zabe. Mun ba su rendezvous 11 in sun zo 11 karfe 11 kenan da safe. In sun zo sai mu har tura president da secretary da akwatin zabe gaba da wajen garuruwan dan a fara zabe gobe da sai in Allah ya yarda.
Ana iya cewa duk matakan da kamata doka na a gudanar da zabe lami lafiya kun dauke shi.
Wallahi yanzu za mu ce alhamdulillah duk matakan an dauke shi tun da kayan zaben dai yanzu an kai sati da muka samu su.
Menene fatan 'yan Nijar game da wannan zaben? Ita ce tambayar da na yi wa mutane da dama a garin birnin Ƙwandi a yau da safe.
Ni suna na Mamman Sani Gado, ina fatan wanga zabe da zai kamawa shekara ta 2021 Allah ya zaba mana shugaba na gari mai tausayin talaka.
Suna na dai Hamma Idrisa, ina hawata Allah ya ba mu shugaba na gari, ina so wanda zai hudda mu cikin talaukin da hotaran gadar muke ciki.
Jami'an Nomar Braman Saini, to abin wata wata na guda ne Allah ya sa mu yi wannan al'amari cikin kwanciyar hankali.
To mu dai fatan mu dai Allah ya sa a yi zaben ga lahiya, kare lahiya.
Gobe Lahadi 'yan kasar za su raba gardama tsakanin Muhammad Usman dan takara 'yan adawa na RDR canji da Bazum Muhammad na PNDS tarayya mai mulki. Kasancewa mai abu ya rance, mara abu ya rance. Haruna
Yamaman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga Baba Yakub Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Sabar wata kotu a Moscow ta yi watsi da daukaka ƙara da madugo in adawa yayi kan hukuncin daurin zaman gidan yari na shekaru uku da aka yanke masa bisa zargin sa da take dokar izinin fice a hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2014 bisa laifin wawashe dukiyar ƙasa. Navalny, mai yawan sukar lamirin Kremlin, ya ci gaba da cewa hukuncin da aka yanke masa siyasa ce kawai. Ya kira ga alƙalin da ya sake shi yana nuni da wani hukunci da kotun ƙarin hakkin bil'adama ta Turai ta yanke da ke tabbatar da hukuncin da aka yanke masa a Rasha ba shi da tushi. Kano kotun Turai ta umurci Rasha ta sake shi. Moscow dai ta yi fatali da wannan buƙatar da ta kira wadda ta saba wa doka. Sai dai alƙalin kotun ɗaukaka ƙarin Dmitry Balashov ya yanke shawarin kirga makonni shida da Navalny ya yi a daurin talala da aka masa a gida a matsayin wani bangare na kwanakin da zai yi a daure. Navalny zai yi ragowar sama da shekaru biyu da rabi na zaman gidan yari ne a inda ake tsare da masu laifin gudun hijira. A ƙarshe, wani ɗan ƙungilan tsaro mai zaman kansa kuma na hannun daman tsohon shugaban Amurka Donald Trump, Eric Prince, ya take dokar Majalisar Ɗinkin Duniya ta haramta shiga da makamai a Libya da masu binciken Majalisar Ɗinkin Duniya suka gano da kuma kafafen yaɗa labaran Amurka suka sanar a jiya Juma'a. Jaridun New York Times da Washington Post ne suka bankaɗo wannan rahoton sirri na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya cewa Prince ya shiga da sojojin haya na ƙasashen waje da kuma makamai zuwa ga Khalifa Haftar, wanda ya yaƙi domin hambarar da gwamnatin Libya mai samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2019. Aikin na dala miliyan 80 ya haɗa ne da shirya rundunar kai manyan hare-hare da za su gano kuma su kashe kwamandojin Libya masu adawa da Haftar. A cikinsu akwai 'yan ƙasashen tarayyar Turai, a cewar jaridar New York Times. Prince, tsohon sojan ruwan Amurka kuma ɗan uwan sakataren harkokin ilimi na gwamnatin Trump, Betsy DeVos, shi ne shugaban wani kamfanin tsaro mai zaman kansa na Blackwater, wanda ake zargin ayyukansa da kashe fararen hula 'yan ƙasar Iraki da ba su da makamai a Bangladesh a shekarar 2017.
To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Yayin da rashin tsaro ke ƙara kamari a Najeriya, musamman arewacin ƙasar, masu garkuwa da mutane sun karkata akalarsu ne wurin satar ɗalibai a makarantu waɗanda ba su da kariya, sai dai duk da ƙoƙarin da hukumomi ke cewa suna yi wajen kare al'umma. Al'umman ma na da tasu irin gudunmuwar da za su iya bayarwa wajen samawa kansu kariya idan har hukumomin sun ba su tallafin da suka kamata. Ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Yayin da rashin tsaro ke ƙara kamari a Najeriya, musamman ma arewacin ƙasar, masu garkuwa da mutane sun karkata akalarsu ne wurin satar ɗimbin ɗalibai a makarantu saboda ɗaliban ba su da wata kariya. Duk da ƙoƙarin da hukumomi ke ikirarin yi wajen ba da kariya wa al'umma, al'umman kansu na da gagarumin gudunmawar da za su bayar idan har hukumomin sun taimaka musu ta hanyoyin da suka dace. Tsohon darakta a hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa, Mr. Bulus David, ya fara ne da bayyana dalilin da ya sa 'yan bindigar ke ba da ƙarfi wajen yin garkuwa da ɗalibai.
Ita makaranta ita ce babbar cibiyar na koyon karatu domin a samu ci gaba. To sun gane cewa makarantu ba su da tsaro, za su sace wayannan ɗin su je su lalata da tsaro. To wannan shi ne babban hari domin a tabbatar cewa an gurgunta mu, ba za mu samu shugabanni nan gaba ba, ba za mu samu iri masu kyau ba.
Ta ina su ma al'umma za su tabbatar cewa sun samu kariya wa kansu?
Wannan shi ne zai fara daga gwamnati. A kirkiro ɗan tsaro na al'umma wanda gwamnati ta sanya su a ba su makame suna zama a cikin al'umma idan wani abu ya faru su zama su ne na fari za su tinkare wayannan masu zuwa kamin sojoji su zo kamin police su zo da karansu a mai da makarantu a hannun al'umma a koyar da ƴaƴa ƴan mata da ƴan maza yadda za su defending kansu
a gefe guda kuwa Abdulmajid Lawal waziri da ke zama shugaban al'umma a nan Jos yace karfafa ƴan sintiri da ke unguwanni zai taimaka kwarai wajen samar da tsaro a yankuna
idan kika duba musamman yadda su masu satan mutane din nan suka gane cewa zuwa makarantu a iba yaran makaranta wato abu ne wanda shine yanzu kamar yafi biyan su gaskiyar magana shine jami'an tsaro da muke da su a Najeriya kan kasa dole gwamnati ta horar da mutane da suke garruka ko kuma a ba su makamai ya zamanto suna kare al'umma
su baya gwamnati ta kafa wata hukuma ta jami'an tsaro musamman na jaha wanda ake kira Operation Rainbow wani tasiri wannan Operation Rainbow ta yi nan a jihar Plateau da za a ce idan aka ci gaba da ko kuma aka kakkafa su a sauran jihohi a tsakanin al'umma za a samu waraka
wato kin ga Operation Rainbow gaskiyar magana sun rawa gani a nan jihar Plateau in kika duba duk waɗannan abubuwan ko kidnapping ayo akwai sassauci a nan jihar Plateau duk da cewa ba za a rasa wasu kalubale da yake tattare da su ba ya kamata a ce gwamnati ta yi amfani da irin wayannan a dauki ɗan anguwannin kwararru wanda sun samu shaida ta tarbiyya a horar da su yanzu gashi da yara kullum ana fitowa daga NYSC babu aikin yi irin wayannan idan aka jawo su aka horar da su idan aka yi haka to ina ga za a samu wannan bipi na rashin isassun ɗan sanda da sojoji da muke da su insha Allah ina ga zai taimaka
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
a gaida Zainab Babaji Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya
matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku Mankeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin namu na yau zai mai da hankali ne akan rashin kula da mahukunta ke yi wurin kula da ayyukan su. Da farko akan alakanta yawan hatsara a kasashe masu tasowa da rashin kyawun hanya. Lamarin da ke sa direbobi na kokarin kauce maramuka akan hanya har ya kai su ga fadawa cikin babban hatsari. A shekarun jiya ranar 17 ga wannan watan Fabrairu, an yi wani hatsari a babbar hanyar motoway da ta fito daga garin Tema zuwa birnin Accra, inda wata mota ta bizge hannun direba ta fada cikin wani rami a gefen hanyar. Wasu da suka ga yanda hatsarin ya faru cewa suke yi.
Sa photo video here, that photo video is very, very dangerous. Therefore, watch out careful.
Akwai rami a nan, ramin na da hatsarin gaske, ya kamata a sa hankali a kansa. Ni kaina ramin ya taɓa yarda ni, da ɗan ƙoƙari da na yi, Allah ya kiyaye ni. A don haka muna kira ga gwamnati ta rufe mana wannan rami da ke tsakiyar hanya. Mutum na biyu shi ma cewa ya yi. Wani lokaci wata motar kiya da wata motar akuri kura sun yi taho mu gama akan wannan ramin sai stiyari ya kwale wa direba don haka muna roƙon gwamnati ta duba mana wannan ramin saboda rayuwa kwaya tsaye ce abin duba a wannan batun ramin kan hanyar shine sautari hukumomi suka yi watsi da irin waɗannan kananan matsaloli na tonewar ramuka akan hanya motoci sukan fada amma ba za a maida hankali a kai ba har sai an samu mummunan hatsari dalili kenan da wannan shiri yake jawo hankalin mahukunta akan irin waɗannan abubuwa domin inganta su a samu kai komo lamun lafiya Baicin haka Malam Rufai direban babban motar da kun kaya ne mazaunin unguwar Fatama a birnin Accra shi ma ya faɗa mana abubuwa da suka haddasa hatsari da yake gani akan hanya domin jawo hankalin mahukuntan su fara daukar matakan da suka dace. Malam Rufai yana mai cewa
abin da ya kawo hatsarin mota daga garin Ghana nan na farko ne wanda ta faɗi ne inda cikin gari ba wajen gari ba masu ƙarin motoci su suke kawo yawan hatsari cikin gari don aikin motar suke yin an yawan akawunta da aka samu sun gaya musu yawa sai sa in suka duka mota su tafi da in sa da wuyan ta fasinja ya yi faki wuri ɗaya ya ɗaukan nan bai faki sai su ta titi to wannan ke bayan shi ne kuma yana zuwa an ƙarin mota da shi ka san wannan ya faki ba. Yana aje buga bashi wani akana kawo sari amma dai kan manyan hanya ne dai amma manyan motoci a kan gani wasu wasu na lack of maintenance yana kawo su wannan hatsari baya ga nan kuma waɗansu da yake tayoyin su kuma ba su da kyau yana kawo su hatsari wannan ma ɗan sanda ka masu kaman batun tayoyin su ba ya kyau shi zama su matsala su kan su da ɗan sanda shi ma wannan dukkan yana kawo hatsari kuma abu guda wani kasan kwaje ne in aka samu motar ya bata kan babban hanya muna da wani ta gida ke muna sawa yana tare bayan mota musu zaba su mun ba su da shi sai ga an sa ciyawa wannan nan bai ga wannan ba bai ba hankalin shi ba kai wani mun ga mun sabara wani ta gida amma kasa ciyawan nan ina zuwa bai gani amma kai rura wannan ciyawan nan kaga ya shiga bayan mota kaga ya shiga bayan mota aka wasa shi baya ga nan kuma ne ta hanyar mutane kuma in karuka ne kuma in ba su gina in su yawan street kaga karuka ne kuma da yawan su irin su bai bude akan kan suna yawan cross kan titi yasa wani kwana ga muna asali wani nabi mutane kenan da ke so mu ja hankalin mutane kuma ya kamata ta shafin su ta cek don yawan su kuma ba su iya jirgin da dama suna shan giya daga tisha kuma tisha na ke sarar giya ka gane ya yi tisha na kuma babu hukuma da babu hukuma da su ke cek daga station ya da ce kamar station babban tisha ana sarar giya ya ga wannan duka kamar tagoni ta sa hankali ya kula da shi ka gane ya zuwa da suka sha giya da suka tafi suka tashi yana Allah ya je ya dawo wannan nan ma cikin tafiyan nan ma ya fara sanar ya shi ga kwana ma doke shi ya je sama sai wannan ce ya kamata sa yan sanda tisha su ta kula da wannan kuma an kan hanya asa NGPR asa ɗan sanda suna cek amma abin da ga akwai ne su suka mutane ya ganga ba su jan kunnin su a gane ba su jan kunnin su kuɗi suke karɓa su sarrafa da su amma da ce an kama mutum abin da yana an sa shanu hukuma na jan kunnin ko akwai shi kotu an mai fani daga kotu ba wannan abu da na imani kamar ya sau. Bari mu ja maka burki saboda lokaci a mako mai zuwa insha Allah za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla yanzu kuma bar mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Tubaban da a takaice Amurka ta sake komawa cikin yarjejeniyar Paris a hukumance bayan da gwamnatin Trump ta fice daga yarjejeniyar ta sauyin yanayi tana mai cewa shirin ya yi matukar tsada ba za ta yi aiki da shi ba. Fadar White House ta ce mummunar yanayi ta yi sanadiyyar mutuwar mutum akalla 47 a jihar Texas da wasu jihohin Amurka a wannan mako. Duka wani mummunar al'amari ne da sauyin yanayi ke haifar da shi. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ci gaba da ɓata lokaci ba wurin shiga cikin yaƙi da sauyin yanayin da duniya ke yi. A hali da ake ciki kuma yayin da shugaban Amurka Joe Biden yake amfani da tsarin diplomasiyya wurin farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 tsakanin Iran da wasu manyan kasashen duniya. Masu goyon bayan yarjejeniyar sun ce shirin zai buƙaci kokari na lokaci mai tsawo kafin cin nasara yayin da masu adawa ke cewa ya kamata a maida hankali wurin matsawa Tehran lamba akan wani sabon shiri mai tsauri. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce ta yi marhabi da alƙawarin da kasashen yammacin duniya da dama suke yi wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa cikin wannan lokaci game da rigakafin coronavirus, cewa hakan zai taimaka ainihin hulun raba rigakafin ga kasashen duniya baki ɗaya.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, da kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Haili Haili da ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.